بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barka mu da sake saduwa a yau 5 ga watan Sha'ban 1447 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma daidai da 24 a watan farko 2026. Za mu ci gaba da karatun tafsiri kamar da muka saba. Yau insha Allah ta'ala za mu fara daga suratul A'raf. Na'am, suratul A'raf. Suratul A'raf sura ce makkiyya, sura ce makkiyya, tana da ayoyi 206, tana da ayoyi 206. An sa mata suna suratul A'raf saboda a cikin wannan sura ce kawai aka ambaci labarin Al-A'raf. Al-A'raf kamar da zamu yi bayani in mu zo wurin katanga ce tsakanin wutan Jahannama da Aljanna, dan haka akodan da za a tare su a wurin su ne waɗanda ayyukansu na alkhairi da ayyukansu na sharri ya daidaita. Ina ba ta mun gane, na haka ayyukan alkhairin su bai rinjayi ayyukan su na sharri ba balle su shiga aljanna, haka na kuma ayyukan su na sharri bai rinjayi na alkhairi ba balle a shiga da su cikin wuta, dan haka sai a tare su a wurin, suna nan a tsakiya tsakanin aljanna da wutan Jahannama. Waɗannan su ne ashabu al-A'raf. Dan haka in muka zo wurin za mu gani menene zai zamanto makoman su daga ƙarshe. Ina ba ta mun gane. To wannan saboda annan ne, a wannan sura ne kawai aka ambaci wannan labarin, shi yasa aka sa ma suran suna suratu al-A'raf. Wannan suran babu wani hadisi na musamman da ke nuna wani falalanta, amma dai akwai hadisai da suke nuna falalan waɗansu ayoyi a ciki wanda za mu yi bayani su inda muka zo kansu insha Allah. Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ta rawaita cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin sallar magriba da suratul A'raf aya 206. Ina fata mun gane. Ta ce yana karanta rabin suran a raka ta farko, a raka ta biyu kuma sai karasa suran gaba daya, a raka ta karshe kuma dama ba a karanta sura Al-Fatiha ne kawai, dan haka sai ya karanta suratul A'raf gaba dayanta a cikin sallar magrib. Amma in ka ce za ka yi wannan lokacin yanzu, to za ka yi rikici da mutane ko ba ka wani, amma dai manzo Allah yana yi wannan shi ne, manzo Allah yana haka. Sai daga cikin manyan abubuwan da wannan sura take karantarwa akwai maganar tauhidi, tana karantar da muhimmancin tauhidi, tana magana akan shirka da kuma muhimmancin mutum ya nisance ta. Za ta kuma bayani akan Al-A'raf kamar da muka faɗa, za ta ambaci wasu abubuwa da suka shafi tashin alkiyama, abinda ya shafi tambayan mutane hisabi, abinda ya shafi ma'auni da sauransu. Haka nan kuma za mu gani labarin annabawa, akwai labarin annabi Adam, akwai labarin annabi Nuhu har zuwa annabi Musa, duka za mu gani waɗannan abubuwa a cikin wannan sura. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora cikin ta.
Na'am. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam sad. Kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa bushra lilmu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلين فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون.
نعم. الله سبحانه وتعالى يأتي ألف لام ميم ألف لام ميم صاد waɗannan su ne kamar da muka sha yin bayana baya su ne al-huruf al-muqatta'a wanda mun sha yin bayani a kansu tun daga lokacin da muke bayani a kan suratul bakara da sauransu. Alif lam mim sad malamin sun yi bayani da yawa game da menene manufan kawo waɗannan harfofi a farkon waɗansu surorin al-qur'ani. Ala kulli hal Allah subhanahu wa ta'ala shine mafi sani, amma dai abinda yafi bayyana shine makasudin kawo waɗannan harfofi a farkon sura shine dan nuna mu'jizan al-Qur'ani, domin a nuna wa larabawa cewa wannan al-Qur'ani da suke gani an rubuta ta ne ta kunshi waɗannan harfofi waɗanda su ma sun san su, sun san waɗannan harfofin da su suke hada maganganun su na larabci da suke fada, amma kuma duk da haka ba za su iya zuwa da littafi kwatankwacin littafin al-Qur'ani ba. To wannan shine yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake fara surori da waɗannan huruf, dan annabi su cewa Qur'ani ne wanda ya kushe waɗannan harfofi, amma duk da haka ko ba za ku iya zuwa da irin ta ba. To shi yasa galibi a cikin al-Qur'ani duk inda aka fara sura da waɗannan harfofi za ka gan ayan da za ta biyo baya tana magana akan al-Qur'ani, kamar da nan yanzu na kagan yace alif lam mim sad. Abu na gaba shine mene? Kitabun unzila ilayka, littafi ne wanda aka saukar maka. A cikin suratul bakara yace alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi, ina fata mun gane. Ayatin yace yasin wal qur'an, an gane. To haka hamim tanzilul kitab, to haka duk galibi inda an fara sura da waɗannan harfofi za ka ga abinda zai biyo baya shine magana akan littafin al-Qur'ani. Na haka wannan shine makasudin kawo waɗannan harfofin a farkon surori. Allati kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun minhu, allati wannan littafi ne wanda aka saukar maka, al-Qur'ani littafi ne wanda aka saukar maka, dan haka fala yakun fi sadrika harajun minhu, dan haka kada a samu haraj wato kunci a cikin kirjinka saboda wannan al-Qur'ani. Na'am, kada ka dinga jin kunci a cikin zuciyanka saboda an sauka maka da al-Qur'ani, ma'ana kada ka dinga jin damuwa saboda maganganu da mutane suke fada game da al-Qur'ani. Tunda da yazo da al-Qur'ani larabawa cewa suka yi wannan tasuniyoyi na mutanen da wani lokaci su ce ai shi da kanshi ya kirkiri wannan al-Qur'ani, ba Allah bane ya saukar da shi, wani lokaci su ce ai shi ma hukunci ne, shi yasa yake fadi waɗannan abubuwa da cikin suna magana abubuwa da yawa, sai wannan abu ya dinga sa wa manzo Allah kunci da damuwa. To shi yasa Allah yake ce masa kada ka samu damuwa saboda al-Qur'ani. Ina fata mun gane. Sai yasa wani wuri Allah yake wallahi qad na'lamu annahu yadhiqu sadruka bima yaqulu, hakika mun san cewa kana jin kunci a kirjinka a zuciyanka saboda abin da suke faɗa. Ina fata mun gane. Dan haka kada ya dinga jin kunci a zuciyansa, ya isar da sako Allah subhanahu wataala saboda al-Qur'ani saukakke ne daga Allah subhanahu wataala. Wannan shine fasaran al-haraj bisa ga bayanin jumhur malamai, duk da cewa an samu daga cikin wasu malaman tafsir wasu magabata waɗanda suke fasara al-haraj bi ma'ana ash-shak, ma'ana fala yakun fi sadrika harajun ay fala yakun fi sadrika shakku minhu, ma'ana kakka zamanto mai shakka game da gaskiyar al-Qur'ani. Da haka su a wurin su wannan aya daidai take da fani Allah subhanahu wataala al-haqqu min rabbika fala takunu fala takunal mumtari, gaskiya daga wurin Allah daga wurin Ubangiji ne dan haka kar ka zamanto daga cikin masu shakka amma dai magana mafi inganci shine wanda muka fara farko shine cewa kalmar harat ma'anashi shine abdi wato kunci da damuwa saboda haka Allah yake fala yakun fi sadrika harat minhu kada a samu wani kunci da damuwa a cikin kirjinka saboda wannan alqur'ani me yasa muka sauka maka da alqur'ani ita litunzira bihi don kai gargadi da shi wa zikra lil mu'minin kuma dumiya zamanto tunatarwa ga mu'minai dan haka qur'ani gargadi ne ga kafirai Allah subhanahu wa ta'ala ya musu gargadi azaba kamar da Allah ya ce inna anzarnakum azaban qariba muna maku gargadi azaba mai kusa dan haka gargadi ne ga kafirai sannan kuma tunatarwa ne ga mu'minai sai sa Allah ya ce wadhkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ko akbar dhikra tanfa'ul mu'minin dan haka tunani ne tunatarwa ne ga mu'minai saboda tunatarwa zai amfani su mu'minai Allah ya ce ittabi'u ma uzila ilayk dan haka tunda alquran daga wurin Allah ne bai kamata mu ji wani kunci wajen yin aiki da shi ba ko ba ka bane amma sai mu na musulmai ya kamata mu dinga alfahari da alqur'ani kada musulmi ya samu kanshi yana jin kunyar abinda ya zo a cikin alqur'ani to shi yasa bayan Allah subhanahu wataala ya fara mana cewa alqur'ani saukakke daga Allah sai ya ce menene ittabi'u ma unzila ilayk ku bi abinda aka saukar maku ku bi abinda aka saukar maku min rabbikum daga ubangijinku wala tattabi'u min dunihi awliya kada ku bi wasu majibinta wasu masoya bayan shi qalilan ma tadhakkaru kadan ne kuke tunatarwa saboda haka alheri ga mutum shine ya bi abinda Allah ya saukar masa abinda aka saukar daga Allah subhanahu wataala addini shine qala Allah قال رسول ده القران ده سنه من زعل دوكا وحي ني daga Allah subhanahu wa ta'ala to da Allah ce wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha to ba kaman ne saboda haka Allah ya sauka mana alqur'ani ya kuma sauka mana da sunnansa da haka wannan shine abin da yake mata mu bi yace wala tattabi'u min dunihi awliya kada ku bi wasu majibinta wasu musaya a bayan shi da haka ba daidai bane kana musulmi a ce maka ga abinda alqur'ani yace kace ai ga abinda malami na yace ko a ce maka ga abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kace ai ga abinda shehu na yace wannan kuskure ne wannan ba daidai bane idan mutum yana yin haka to ya kama hanyar halaka ina ba kam gane shi yasa duk malamai shugabannin mazhabi guda hudu da muke da su kowanne daga cikin su ne yake cewa yace idan magana na ya sawa magana manzo Allah me ya kamata kai yace ka aje magana na ka rike magana manzo Allah kowanne daga cikin su abuwa ni fa ya wannan magana Imam Malik ya fada Imam Shafi ya fada Imam Ahmad ya fada Imam Malik yana masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nuni zuwa ga kabarin manzo Allah yace ma min ahadin illa wa yukhadh min qawlihi wa yurad ba wani mutum daga cikin jama'a a fati ana iya karban maganar sa ana iya mayar masa da maganar sa yace illa sahibu hadhihi al-qadr kaba sai dai wanda yake cikin wannan kabari ana manzo Allah ina fata mun gani Imam Shafi cewa yake idza sahha al-hadith fa huwa madhhab yace duk sanda hadisi yayi inganta to wannan hadisi shine madhhabi na mana ka aje duk wani bayani kuma da nayi a baya ka aje shi wannan hadisi ne inganta yanzu shine madhhabi na kawai madhhabi saboda haka ya dama ba daidai bane a ce ma musulmi ga abinda Allah yace ga abinda manzon sa yace kace ai malami kaza yace ai shugaba kaza yace ai wani kaza ai mukaddami kaza yace duk wannan kuskure Allah ya ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi abinda aka saukar muku daga ubangijinku wala tattabi'u min dunihi awliya kada ku bi wasu masoya ko wasu majimta a bayan shi yace kalilan ma tabakkaru adan ne kuke tunatarwa yace wa kam min qaryatin nawane a cikin alqaryu nawane a cikin garuruwa ahlakna wanda muka halaka da su waja'aha ba'suna sai azaban mu ya zo masu bayatan cikin dare awhum qa'ilun ko kuma a lokacin da suke bacin kailula bacin rana ina ba zan gani da muka koma tarihi muka duma al'ummomi da suka gabata akwai al'ummomi wanda suka kafi cewa Allah subhanahu wataala da suka kafi cewa Allah subhanahu wataala ne ya biyo baya azaba da Allah ya tafi kawo musu azaba Allah ya kawo musu azaba ne a yanayin a halin da suna cikin wato rafkana suna cikin wasa ba su damu ba, sai ka ga sun saki jiki ko dai suna bacci da dare kawai azaba ta sauka musu, ko kuma suna baccin rana baccin kailula. Kailula shine baccin da mutum yake yi a tsakiyar rana, ka gaji rana ta yi za ka ga kuma gida ka kwanta, wannan baccin shine kailula. To suna cikin baccin haka kawai sai azaba ta sauka. Ina fata mun gane. Saboda haka ba mu san lokacin da azaba Allah subhanahu wataala zai zo ba, to shi yasa kowane lokaci ya kamata mutum kada ya dinga ji cewa shi ya aminta daga azaba Allah subhanahu wataala. Shi yasa a wani wuri Allah yace afa amina ahlul qura an yahum ba'suna bayatan wa hum na'imun aw amina ahlul qura an yahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Ita afa aminu makra Allah, afa makra Allah. Saboda haka babu wanda bai kamata a ce musulmi yana baya jin tsoron azaban Allah, a kowane lokaci ya kamata ka kasance cikin tsoro ne, saboda baka san yaushe azaban Allah za ta faru maka ba. Don haka Allah ya halaka da al'ummomi da yawa a baya, azaban ta zo musu cikin dare ko kuma cikin rana a lokacin da suke cikin rafkana. Allah ya ce fa ma kana da'wahum, a lokacin da azaban ya zo, fa ma kana da'wahum idh ja'ahum ba'suna, Allah ya ce wato da'awansu, kirarinsu, maganansu a lokacin da azabanmu ya zo bai kasance komai ba, illa an qalu inna kunna zalimin, sai dai fadin su cewa lallai mun kasance azzalimin. Bima'ana a lokacin da azaban Allah ya zo, su da kansu sun tabbatar da cewa su ne suka yi kuskure, su ne suka kafa cewa Allah subhanahu wataala, su ne suka yi zalunci, ba Allah subhanahu wataala ya zalunce su ba. Ina fata mun gane. Allah ya fara nas'alan allazina ursila ilayhi, Allah ya ce lallai tabbas hakika za mu tambayi waɗanda aka aiko musu da manzani, wala nas'alan almursali, haka nan su ma manzanin za mu tambaye su, kowa sai Allah ya masa tambaya, manzanin Allah zai tambaye su, jama'a da aka turo musu manzanin su ma za a tambaye su. Allah ce wa yawma yunadihim fa yaqulu madha ajabtu almursali, ran da Allah zai kira su, Allah sai ya tambaye su da me kuka amsa man manzanin, kowane al'umma za a ce musu da wani amsa ne kuka ba kuka amsa ma manzanin da aka turo muku, haka su ma manzanin za a tambaye su ko isar da sako ko ba ku isar da sako ba, sannan a tambaye su da wani amsa ne aka amsa muku. A wani yake yawma yajma'u Allahu rusul fa yaqulu madha ajibtum, ran da Allah zai tattara manzanin sai ce da me aka amsa muku. Dan haka za a tambaye jama'a sako ya zo muku, za a tambaye manzanin ko isar da sako, kowa sai ya amsa tambaya a gobe kiyama. Hisabi gaskiya ne ba ƙarya ba ne, hadisai da dama sun nuna wannan. A wani hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yace la tazulu qadama abdin hatta yus'al, yace diga digin bawa ba za su gushe ba a gobe kiyama a gaban Allah subhanahu wataala har sai an tambaye shi abubuwa guda huɗu. Na farko yace me, yace an umrihi fima afna, za a tambaye shi game da rayuwarsa, a me ya karar da rayuwarsa, a me ka aikata da rayuwarka, ta karar da rayuwanka ne a kafirci, ta karar da rayuwanka ne a yakin kabilanci, ta karar da rayuwanka ne a harkan siyasa, ko a me ka karar da rayuwanka, Allah sai ya tambaye ka. Yace wa an ilmihi fi ma fa'ala, Allah zai tambaye shi game da iliminsa, me yayi da shi, ka zo karatun tafsiri yanzu na ka samu ilimi me kai da wannan ilimi, ka yi aiki da shi ko ba ka yi aiki da shi. Yace wa an mali, za a tambaye shi game da dukiyarsa, min aina iktasaba, aina ya samu, wa fima anfaqahu, a me ya ciyar da dukiyar, haka komai da duka abin da aka mata a baya tambaya daya daya na kan shi, amma da aka zo tambayar dukiyar yanzu na tambaya biyu na kan shi, a ina ka samu, a me ka ciyar da shi, sai an tambaye ka. Sannan yace wa an jismi, sannan za a tambaye ka game da gangan jikinka, fima abla, me wani amfani kai da shi, me kai da shi, ba wanda zai wuce gaba Allah subhanahu wataala sai ya masa wannan tambaya. Dukiyanka ina ka samu, a me ka ciyar da shi. Kwanan nan akwai abu da yake faruwa, gwamnatin tarayya, federal government ta sa kowane ma'aikaci ya cika form, kuntun da ake kira code of conduct form, kun san code of conduct? Kun ci gawar form ne haka za a baka, amma sayinka nan ma'aikacin gwamnati shayatun bayka nawa ne account ninka zaka rubuta me suna account din wannan kudin da ke ciki ina ka samu gwamnati ke tsaya maka ina ka samu kudi idan albashi ne ka rubuta ga jar albashi ne idan kyau zaka maka rubuta ga tsaya ka zaka tambaye ka kaddarori nawa fila ka mallaki fila ko gidaje in ka ce eh zaka rubuta sunan filin sai kuma kai attaching document nawa na filin sannan a cikin form za ta mai ka ina ka samu nawa ka sai wannan filin su kuma ne ya kima wannan filin a ina ka samu gudu ka sai wannan filin za ka rubuta mota gare ka wani irin mota menene kima wannan mota nawa ka sai ta a ina ka samu gudu za ta mai ka sai ka rubuta kana da hannun jari ne a kamfanin share kana da shi guda nawa nawa ne kiman su ina ka samu gudu ka sai wannan da naka da na matanka da na yaranka duka za ka rubuta ina ba za mu gane to sai ka ganga ba da kowa hankalinki a taje wajen tika wannan abu saboda me kana tsoro ka zo ka tika wannan abu a kama ka in ban jona sannan kuma in ka gama tikawa in ka za ka je kotu kai rantsuwa alkali ya sa maka samu a sa halucewa eh abin da ka wada tiki gaskiya ne in ka gama sai ka je office ka je ka mika in ka zo mikawa ma ka daure sai sun zo da kai dayan bayan dayan ana bi abu gaza ka ce kana da shi ina ka samu ina saka da shi abu gaza ka ce gaza ina kaje ka haka nan za a yi ta maka hisabi dayan bayan dayan to wannan hisabin dinai wannan shi da ba da rike ma mutane na office ko so ga na shi kaga wannan hisabi dan adam ne amma duk a rigije muke ina kuma ga hisabi Allah subhanahu wa ta'ala da muka je nikawa da ni da wani mai gida ne muka je ni da na shiga yake abubuwa da yawa na rubuta na jiban da shi ina ba ta gane gidaje na jiban da shi gida da gare ne kuma gado ne ba gida na ba da gida ne gida ba an ce ina da hannun jara a kan murin na jiban da shi na ta don haf a don haf abubuwa da yawa banda su banda sai dai mota guda da gaji mun shiga la mana ban wuce minti biyar zuwa goma wannan fita da gida da yake shiga sai da yake jima ga fita ba ya wata mugane kuma da mu gaje da mota shi na shiga mota shi ne na tsaya waje na tsaya a dan tsaya sai ke shi babban ne ya ira ya tsara kaddarori da yawa don sai rubuta da yake ta zai cira ka dade ka gani ko a gobe kiyama hisabin talaka da mai kudi ba da yawa ne a ne ba da yawa ne a gobe kiyama ko a gobe kiyama hisabin talaka da mai kudi ba da yawa ne fara kwa da kun ke gani ana cewa masu kudi za su jima a tsaye wannan shine dalili kuma da ya hasara duke dawa kuma dole sai kai bani ka bu gaza ga inda na samu abu gaza ga inda nayi da shi abu gaza ga inda na samu idan ka kasa sha a nan duniya sai za ka tsara lafiya shi yasa manzala sai yake cewa mannu fi hisab uzib duk wanda dai Allah ya ajiye shi cewa sai ya masa hisabi dayan bayan da ka yasa to dole sai an zabta da shi a wata rawaya yace halaka duk wanda dai aka za masa bincike daki akan hisabi to ba zai sha ba nana Aisha ta ce to a wuraren da yawa da Allah ya ambaci hisabi fa magana ta ai zalika ardu kawai wucewa sama da kawai za a bude fadin ka ne a dan duba ba a ce kawai wuce amma aka ce da bayan da za a bika ba za ka sha ba abada ba yanda za ka sha Allah subhanahu wa ta'ala ya san wace ne ala kulli hal Allah subhanahu wa ta'ala kan bakana cewa kowa sai an sami yace inna ilaina iyabun thumma inna alaina hisab na mata hisabi amma muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sassauta mana hisabi yace falla nas'alanna alladhina ursila ilayhim wa nas'alanna al-mursalin sai yace falla naqusanna alayhim bi'ilm yace za mu ba su labari bisa ga ilimi wa ma kunna ghaibin ba mu kasance ba mu nan ba eh muna nan ana Allah subhanahu wa ta'ala yana ganin yana jin mu ya san duk abin da muka yi dan haka ba abin da aka yi a bayan Allah subhanahu wa ta'ala dan haka shi yasa yace za mu bada labari bisa ga izini sannan kuma ba mu kasance a fake ba ba wai ba mu nan muna nan mun gan komai mun ji komai muna tare da komai dan haka ba abin da yake koyi ma ilimi Allah subhanahu wa ta'ala sai yace wal wazn yawma idhin al haqq yace au a wannan ranan gaskiya ne kaman sakulat mawazin duk wanda mauninsa yayi nauyi fa ulaika humul muslimin wadannan sune masu rabota waman khaffat mawazin duk wanda mizaninsa mauninsa yayi sauki mana ya zama to bai da nauyi ayyuka alheri sa ba su da nauyi to fa ulaika allazina khasiru anfusahum wadannan sune wadanda suka yi kasaran kaunansu bima kanu bi ayatina yazlimun, saboda abinda suka kasance suna yi na zalimi da ayoyi, saboda haka au ayyuka ayyukan bayi a ranar tashi kiyama gaskiya ne, za a ajiye mawuni a sa ayyukan alherika a sa ayyukan sherika sai a duba wannan ne zai rinjaye, wannan ne zai rinjaye. Don haka tunda za a auna ayyukan mu na alheri da ayyukan mu na alheri da ayyukan na sheri, to ya kamata tun yanzu mu yi kokari mu aikata abubuwan da za su sa ma'aunin ayyukan mu na alheri su yi nauyi. Ina fata mun gane. Duk sanda ka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce maka abu kaza yana kara nauyin aikin alheri, to ya kamata ka ribance shi. Ina fata mun gane. Misali yanzu a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa subhanallah walhamdulillah, ya ce tamla'u al-mizan. Ko ba gwal jar bo na mu biya je fadin subhanallah walhamdulillah yana cika ma'auni, dan haka kana musulmi bai kamata kai wasa da irin wannan zikiri ba, kana zaune ka dinga subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah, saboda mai wannan yana cika ma'auni. A wani hadisi yace kalimatani ko ba kaman khafifatani ala al-lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallah ila kalimar yi suna da sauki akan hali ko ba ka bane, amma kuma suna da nauyi akan mizani, kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana son su. Menene wannan kalmomi? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim, haka kana zaune ka dinga yawaita wannan, saboda da wannan ne mizani ka zai nauyi. Mun ga wannan haka nan daga cikin abinda manzo sallallahu alaihi wasallam cewa zai sa mizani yayi nauyi shine ya wasu kikkiawan hali. Akwai wani hadisi yace ma min shay'in asqal fi mizanil mu'min yawm al-qiyama min husn al-khuluq, babu wani abu wanda zai kai nauyin mizanin mu'mini a ranar kiyama kaman kyakkyawan hali. Kana musulmi bai kamata a ce a same ka da mummunan halaye ba, ya kamata ka zama mutum mai kyakkyawan dabi'a. Mizanin ba abun da zai kai shi nauyi a gobe kiyama. Ina ba ta gani yace wa inna allaha yubghidu al-fahish al-badi, lalle Allah subhanahu wa ta'ala yana kyama mutum mai alfasha al-badi, mutum mai maganganun banza. A wata riwaya na wannan hadisi bayan ya ce ma min shay'in asqal fi mizan mizan al-mu'min yawm al-qiyama min husn al-khuluq, yace wa inna sahiba husn al-khuluq la yablugh darajata sahiba as-sawm was-salah, yace ma abokin kyakkyawan hali zai iya kai darajar mai yawan sallah da mai yawan azumi, duk da shi bai yi su ba, bai yi yawaita sallah ba, bai yawaita azumi ba, amma saboda kyakkyawan halinsa sai ya kai darajar wani na mutane. Don haka bai kamata a samu mutum musulmi da munanan halaye ba. Kana musulmi kana shaye-shaye, kana musulmi kana mazinaki, kana musulmi kana mai ƙarya ba ka da gaskiya, kana musulmi ba ka da amana, kana musulmi baka da riko da amana, baka da cika alkawari, duk wannan ba daidai bane. Kana musulmi kana yaudara, kana musulmi ana jin zagi a bakinka, wani har alfahari yake cewa shi yayi zagi a kwanta haka, ana saka jin sai sai zan fada maka da maganganu da sai kai kuka alhali zagi fasikanci ne, baka manzo Allah ce ba babul muslim fusu, dan shi wannan alfahari yake da fasikan jiya bai sani ba, sai haka ba daidai bane a san musulmi yana maganganun banza, yana shashanki, yana ana ban wannan ba haka ne. Ina fata a wani hadisi yace wa inna sharra an-nas inda Allah manzilatan man tarakahu an-nas istika fuki, yace wanda ya fi sharri matsayi a wurin Allah gobe kiyama shine mutum da mutane suna gudun shi, saboda me? Saboda suna kokarin kare kansu da maganganun banza da ke fita daga bakin mutane. Ittika fuki anan yace wa inna Allah la yubghidu al-fahish, saboda haka ya kamata mu kiyaye irin waɗannan abubuwa.
ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبلا أول شريب أقولن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا فمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاتلهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءتهما وطفاقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون
na ku shi ne kada da kuma tarihi annabi Adam ne kuma mun sai bari sha baya ko haka bare sai haka zamu bi takan ayoyin da kawai mu wuce shi kawai ga ga bana ga dima ina ta kallo na kaman lokacin ba sai da wai na wannan labarin annabi Adam mun sai sha baya ko haka bare da haka ba ba wannan insha Allah na'am Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana wa laqad makkannakum fil ard hakika mun karfafa ku a bayan kasa waja'alna lakum fiha ma'ayish kuma mun sanya muku a cikin ta wato abubuwan rayuwa qalilan ma tashkurun amma dan kadan ne kuke godiya ko haka wane Allah subhanahu wa ta'ala shi ya kafa mu a bayan kasa ya shi fida mana kasa kuma ya ba mu dama muna tafiya bayan kasa muna komai lafiya lo kasa ba ta girgiza da mu ko haka bane za ka yi tafiya ba ka koron faduwa za ka yi gini ba ka koron gini zai rushe za ka yi noma a cikin kasa ko haka bane lafiya lo Allah subhanahu wa ta'ala shi ya karfafa mu a bayan kasa sannan yace ya sanya mana abubuwan rayuwa abubuwan jin dadi ya fito mana bishiyoyi ya fito mana da shuka ya sanya mana ruwa akwai abubuwa duk abin da muke bukata don mu ji dadi rayuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ko haka bane wanda wannan abun da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana me ya kamata mu ya kamata mu gode masa shi yasa yace qalilan ma tashkurun amma dan kadan da suke godiya godiya akan wadannan abubuwa shine kai amfani da su ta hanyar biyayya ga Allah subhanahu wataala. Da ya kamata kai amfani da nima Allah wajen samun Allah subhanahu wataala ba. Don haka Allah ce kadan da suke godiya. Daga nan kuma ya koma labarin Annabi Adam. Yace wallahi kad khalaqnakum, hakika mun halike ku. Kuma sawwarnakum, sannan kuma muka suranta ku. Kuma kulna lil malaikati, sannan muka cewa malaiku usjudu li Adam, ku yi wa Annabi Adam sujjada. Fasajadu, sai suka yi sujjada. Yace illa iblisa lam yakun min as-sajid, sai dai iblis shaytan bai kasance daga cikin masu sujjada ba. Allah subhanahu wa ta'ala yace wato ya fara da mu gabaki da ne, yace ni na halice ku kuma mun suranta ku, mana mun ba ku suran jiki mai kyau. Shi yasa wani yace laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, wato idan ka nemi ka ba dan Adam wani sura daban da wannan to muni zai kuma jona. Yanda Allah ya yi mu dinnan, wannan shine mafi kyawun sura da za ka samu. Ya baka idanu biyu, kai tunani dan Adam mai idanu uku muni zai ba zai mai kyau ba. Dan Adam mai ido guda daya muni zai ba zai kyau. Ya baka kunnuwa guda biyu, kai tunani dan Adam mai kunne guda uku ba zai kyau ba. In guda daya yake da shi ba zai kyau ba. Muna da hannaye guda biyu, inda uku ne ba za mu yi kyau ba, inda hudu ne ba zai kyau ba, idan guda daya ne ba zai kyau ba. Ina fata kun gane. Yanda Allah ya yi mu dinnan shine kololon kyau da za mu samu. Ina fata kun gane. Ba yanda za ka yi ka samu abin da ya ci wannan kyau. Laqad khalaqnal insana fi ahsan jinn. Ina ba zaune. Don haka Allah subhanahu haka ya yi mu tun daga farko, tun daga Annabi Adam kakanmu. Don haka ya ce a lokacin da ya suranta Annabi Adam, sai ya ce da mala'iku ku yi masa sujada. Sai suka yi, sai Iblis shi kare ya ce ba zai yi ba. Allah ya ce qala, Allah ya ce masa ma mana'aka an la tasjuda id amartuka, me ya hana ka yin sujada a lokacin da na umurce ka. Qala, shaitan ya ce ana khairu minhu, aini na fi sharri. Khalaqtani min nari, ka halice ni daga wuta. Wa khalaqtahu min tin, shi kuma ka halice shi daga tabo. Dan haka shi a tunaninsa ya fi Annabi Adam kyau. Me shaidan ya yi a nan? Ya yi amfani da ra'ayinsa a lokacin da ga nassi karara. Kuma ji wannan? Me nassi? Usjudu li Adam, wannan shi ne magana Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ce ni na da ra'ayina da a tunanina na fi shiga, bai kamata sai masa sujada. To duk wanda yau ka ce masa qala Allah, ya ce ni a tunanina kaza, to halaka zai. Yanda shaitan halaka din haka shi ma zai halaka. Ba a kawo ra'ayi idan na siyasa mata. Qala Allah, qala Rasul, samina wa afana. Amma ka ce a ai ina gani kaza, ai ina gani kaza, to kawai ka kama hanyar halaka ne kawai. To wannan shi ne abin da ya halakar da shaitan. Yana gani ai a ra'ayina ya kamata ce wuta ya fi alheri a kan tabo, wanda shi kanci wannan ra'ayin kuskure ne, saboda wuta ba ta fi tabo alheri ba. Ina fata mun gane. Wuta ai abu ne wanda yake halakar da abubuwa. Ba a gina abu da wuta, saɓani tabo. Tabo ana gini da shi, amma wuta halakarwa yake. Haka ta yaya fi tabo kyau. Ina fata mun gane. Dan haka ya yi kokari ya yi aiki da ra'ayinsa a wurin da akwai nassi, sai ya zama sanadin halakarsa. Sannan kuma abu na biyu da ya halakar da shi shine girman kai. Ina fata mun gane. Yana gani na fi shi, dan haka ba zai masa sujada ba. Girman kai. To shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce masa mene? Qala fahbit minha, Allah ya ce ka sauka daga cikin ta, daga cikin aljanna. Ya ce fama yakunu laka an tatakabbara fiha, bai dace gare ka ka yi girman kai a cikinsa ba. Ba yanda za a yi kana mai girman kai kuma a same ka cikin aljanna, ba zai yi ba. Sai fakhruj ka fita, innaka min as-sajirin, kai kana daga cikin kasantu. Shi yasa manzon Allah yace la yadkhulul janna man kana fi qalbihi mithqala dharra min kibr, ba zai shiga aljanna ba duk wanda akwai kwatankwacin mithqala dharra, kwayan zarra na girman kai a zuciyarsa, to wannan ba zai shiga aljanna ba. Girman kai da aljanna ba su haɗuwa kwata-kwata. Shi yasa Allah ya ce masa ka fita, ba zai yiwu a ce kana da girman kai kuma a same ka cikin aljanna, ba zai yiwu ba. Don haka dole mu guji girman kai. Sannan duk mai girman kai gobe kiyama zai kasance cikin kasantattu. Shi yasa Allah ya ce masa innaka min as-sagin. Qala, shi shaitan ya ce anzurni ila yawmi yub'athun, ya ce ya Allah wato kai min jinkiri zuwa ranan da za a tashe su. ga da wannan kai min jinkiri zuwa yaushe zuwa ranan da za a tashe su qala allati innaka minal munzirin kana da cikin wadanda za a wa jinkiri to amma jinkirin da Allah ya masa ba shine wanda shi ya nema ba to da me shi da yace ka jinkirta mu zuwa yaushe ila yawmi yub'athu mana zuwa ranan da za a busa kaho busa wa nabi ko jona busa wa farko kowa zai mutu kowa kuma ne sai busawa na biyu shine za a tashi mutane kuma kawai yace anzurni ila yaumi yub'athu zuwa ranan da za a tashe su amma kuma Allah ya masa jinkiri ne zuwa ga busawan kaho busawa na farko kuma idan aka wannan busawan kowa hada shi da zai mutu kuma jona dan haka shi ajali da ya nema ba shi ne aka washi ba yana fadama shi abin da ya nema ya ji abin da aka washi saboda shi yana so a ce shi kwata-kwata ba zai ba mutu ba yana nan har zuwa ranar da za ta shi mutane Allah ya ce a yana fata mutane na da haka Allah subhanahu wa ta'ala inna ka minal munzirin sai ce qala Allah ya ce fazi ya shi shaytan ya ce fazi ma agwaita ni ya ce saboda ka batar da ni la aqudanna lahu siratal mustaqim zan zauna musu a safarkinka madadi yace kuma la ati sanan zan zo musu min bayni aidihim a gaban su wa min khalfin ta bayan su wa an aymanin ta daman su wa an shama'ilin ta hagun su yace wala tajidu aktharahum shakirin ba za ka sami da yawan su masu godiya ba ma'ana zai bi kowane hanya da zai yi ya batar da jama'a zai amfani da salo da hikima da abubuwa iri-iri sai ya batar da jama'a ta gaban su ta bayan su ta daman su ta hagun su yace zai toshe musu hanya bin tafarki Allah subhanahu wataala ba za su gode wa Allah subhanahu wataala wannan ni'ima da Allah subhanahu wataala ya musu ba ina fata mun gani na qala Allah yace masa ukhruj minha maz'uman madhura lace ka fita daga gare ta maz'uman kana abin zargi kana abin aibantawa madhura kana qurarre ai matrud qurarre yace laman tabi'aka duk wanda ya bi ka minwa cikin su la amla anna jahannama minkum ajma'in zan kika wutan jahannama da ku ga baki da shikenan ta lace da annabi adam wa ya adam kai kuma adam uskun ka zauna anta kai wa zawjuka da matanka aljanna ku zauna kai aljanna mun gane wannan fa qula min haythu shi'tuma ku ci daga duk inda kuke so daga kowane irin bishiya da kuke so cikin aljanna ku ci daga gare ta amma wala taqrabu hadhihi shajara kar ku kusanci wannan bishiya fa takuna min adh-dhalimin sai ku kasance da cikin azalmi an baka dama free kowane bishiya da kake so kowane itatuwa da kake so ka ci amma guda daya ta aka hana ka kaka kusanci wannan wani bishiya ne Allahu a'lam ba mu sani ba ina fatan magana cewa apple ne mungoro ne lemu ne Allah ba wanda ya gane zan haka ba mu sani ba almuhim akwai bishiya cikin aljanna Allah ya ce kaka kusanci wannan bishiya ina fatan mun gane in ka kusance shi me zai faru zaka kasance cikin azalmi allati fawaswasa lahum ash-shaytan sai shaytan yayi musu waswasi me yasa yace li yubdi lahum ma wuriya anhuma min sawatihima don ya bayyana musu abinda aka foye musu na tsiracin su wa qala sai yace musu ma nahakuma rabbukuma an hadhihi shajara ai ubangijin ku bai hana ku wannan bishiya ba illa an takuna malakai face dan kada ku zama to malaiku guda biyu aw takuna min al-khalid ko kuma ko kasance masu dawama wannan ba su mutu kuma ba wannan shine abun da ya amfani da shi ya rubi annabi Adam da Hawwa yace ai Allah ya hana ku tin ne saboda kar ku zama to malaiku in ku zama malaiku kaga malaiku matsayin ku zai fi na dan Adam kin ko kuma ku zama to masu dawama ko kuma ba su mutuwa sannan bayan wannan Allah ne wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin yayi musu rantsuwa yace lalle fa ni ina ga cikin masu muku nasiha da haka za ka yasa mutum yana rantsuwa da Allah alhali kuma karya yake wanda yayi wannan to ya shedan da abun koyi za mu wannan kana mutumin ka rantsa da Allah sannan ka fadi karya ka fadi abinda ba daidai ba bayan ka yi rantsuwa da Allah to in kai haka sai koyi ne da shedan saboda me wa ka sama kuma rantsuwa yayi musu ko wallahi annabi Adam da ya je an rantsa da Allah subhanahu wataala sai ya yarda shi a tunanin sa ba ya yi musu ya yi rantsuwa da Allah kuma ya fada abin da ba haka ba to shi yasa ya yi shi ina fata mun gane na'am Allah ya fada Allahu ma bi guru sai ya yaudare su da rudi falamma zaka shajara to a lokacin da suka dangane wannan bishiyan me ya faru yace badat lahuma sau'atuhuma sai tsirancin su ya bayyana gare su watafika yakhsifani alayhima min waraki aljanna sai suka fara sai suka dinga lulluba jikin su da ganyen bishiyoyin aljanna a lokacin ne wanadahuma rabbuhuma sai ubangijin su ya kira su adam an hakuma antil kuma shajara ashe ban hana ku gabarin wannan wancan bishiya ba wa aqul lakum kuma nace muku inna shaytana lakum adu mubi shaytan fa maki na gare ku mai bayyana kiyarsa ba na ga muku ba me yasa za ku je ku yi wannan abun a lokacin ka gan su ba su yi jayayya da Allah subhanahu wa ta'ala kuma ka wani me suka ce nan da suka amsa suka ce menene qala rabbana zalamna anfusana suka ce ubangijinmu lallai mun zalunci kawunan mu wa in lam taghfir lana idan baka gafarta mana ba wa tarhamna kuma kai mana rahama ba lanakunanna min al-khasirin lallai za mu kasance daga cikin masu hasara ashe kenan wanda aka halice shi da tsabo ya fi hankali ya fi hakuri ko haka bane wanda kuma yake alfarishi daga wuta ga halice shi shine wawa ko haka bane shine ba shi da hankali sai sai Allah fa wannan dai qala allati inditu ku sauka daga aljanna ba'dukum li ba'din adu sashin ku makiyin sashin ma'ana akwai kiyaya tsakanin dan adam da aljanna da shi shaytan kina yace walakum fil ardi mustaqarr kuna da wurin zama a bayan kasa wa mata'un ilahi kuma kuna da jin dadi zuwa ga wani lokaci ma'ana lokacin ajalin ku kala sai sai kace musu fiha tahyauna a cikin wannan duniya a cikin a bayan kasa annan ne za ku rayu wa fiha tamutun kuma a cikin sa za ku mutu a binne ku sannan kuma wa minha tukhrajun daga gare ta bayan an binne ku daga gare ta kuma za a sake fitar da ku domin a yi maku hisabi wannan shine abin da ya gudana tsakanin kakan mu da annabi Adam annabi Adam da shaytan ina ba tambaya alim anan abunda babba abin da zamu dauka ne shine abu na farko abinda ya halakar da shaitan shine abu biyu na farko girman kai na biyu yin aiki da ra'ayi a wurin da akwai nasi kuma ji wannan duk wanda ya yi wannan to karshen shine halaka daga cikin darasin da mu dauka nan shine wato bayyana tsiraici ba abu ne mai kyau ina fata mun gane ba abu ne mai kyau shi yasa da tsiracin su ya bayyana nan da nan ne yace yace watafika yakhsifani alaihima min waraki aljanna mana tun asali haka yake bayyana da tsiraci ba wani mai kyau tun asali tun farko halitta haka wannan abun yake dan haka ta yaya za mu zo mu yarda wani ya tashi yau yace bayyana da tsiraci wannan shine cigaba yace wannan shine wayewa ta yaya zai zama haka aka rudiyan matan mu cewa bayyana da tsiracin su shine wayewa shine ci gaba shine kai ka kana da matsayi sai ya haka zai zama tun farko halitta Allah ya halitta da Adam ne da fahimtar ya rufe ya sutur ta tsiracin sa ana fata mun ga haka ba daidai bane sai kana musulmi kana sa kaya kana bayyana da al'auranka kana yawo a kan ciki kana bayar al'auranka ta wannan miji ko namiji wannan ba wannan miji wannan ya saba halitan da Allah ya yi wa kakan ina mun ana sannan kuma abu na gaba duk sanda mutum yayi kuskure karka tsaya wani tawili kana kokari wato ka ce abinda kai daidai ne bayan kuma ka rara abinda kai laifin a'a ka amsa laifin ka ka rubi gafara Allah subhanahu wa ta'ala da Allah yace da annabi Adam me yasa kace kuka ci daga wannan bishiya me yasa bai zo na yace a'a ai mun zata kaza a'a qala rabbana zalamna anfusana nan da nan su amsa laifin su kuma sun nemi gafara ta haka musulmai kamata zama amma mutum yana aikata sabo yana kokari justify abin da yake yana cewa abin da yake daidai da kuma sabo yake kuma ya sani yana kokarin kawo tawili iri wannan kuskure ne in kana sabo Allah kawai ka yarda wannan abun sabo ne ka roki Allah ya karka bane kawai shi zan fara nan sallah abu da mun karanta ne da albam lana nan kai kuskura ne ya fi mana subhanaka allahumma bihamdik shalla la ilaha illa anta astaghfiruka assalamu alaikum wa rahmatullahi wannan agwaje saboda ka batar da ni
shi sai yana yin Allah shi
eh mana ya yadda da cewa komai Allah subhanahu wa ta'ala shi ya kaddara. Ina ba ta mu gane eh saboda me amma sai mu na musulmai shi yasa wannan bari mu ba ka amsa da nazar ba ka wani kisa wato ya kamata mu san cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ya haliki komai da kowa hatta ayyukanmu wallahu khalaqakum wa ma ta'malun ina ba ta mu gane amma kuma me muke nufi da Allah shi halitta mana idan muka ce Allah ya kaddara komai ana nufi Allah ya san da wannan abu sun kafi ya faru ina fata mun gane sannan kuma Allah subhanahu wataala ya rubuta wannan abu a cikin lawhi mahfuz sannan kuma Allah ya gan dama ya bar wannan abu ya faru sannan kuma Allah subhanahu wataala ya halitta Adam ya zai aikata wannan abu da haka kaddara ya kunshi abubuwa guda huɗu na farko ilimin Allah na biyu mashi'a na uku alkitaba Allah ya rubuta sannan kuma al-khalq sai Allah ya halitta da haka shi kanshi shaytan yake cewa shi ya zabi fata amma kuma ya yarda cewa Allah yana sane Allah ya kaddara haka ina ba ta mun gane to wannan shine kyakkyawan fahimtar kaddara shi yasa wani daga cikin mutajilawa sun wada da fahimtar kaddara wanda suke gani ai dan Adam shi ya halki aikinsa ma'ana Allah baya sani abin da dan Adam zai yi sai bayan yayi wanda kuma idan muka yarda da wannan tawaya ne a ilimin Allah subhanahu wa ta'ala sai yake sai Allah bai sa abin da zaka aikata sai bayan da ka aikata shi ina mutum gane dan haka wani ma daga Tawus Imam Tawus lokacin da wani mutum da yazo wurinsa sai yazo na a wurinsa sai masa wani tambaya dai masa shi wannan malami manyan babban da kuma malami mutazila sai masa tambaya sai mukarabatu suka ce malamin mu kake yi wa wannan tambaya yace me sa zan maka wannan tambaya ba bayan shedan ma ya fika hankali shedan ma ya fika fikiu yace a shedan afka minu saboda me shedan yace bima agwaita ni kai kuma kace ana agwaita nafsi saboda kai kana ce ni ne na fata da kaina ma'ana Allah bai san cewa zan bazawa sai bayan da na faza shi kuma shedan ya yarda cewa Allah ya kaddara da haka zai ce a shaitan afka mini ina wata gani saboda haka musulmi ya kamata ya dada kadara cewa Allah ya san komai tun kafin ya halici wannan abu wannan shi ne mana maganar shaitan ina wata gani na'am
shi wannan ajiyar shi ne ainihin ajiyar da za a idan aka yi shiga a kuma
shi ne ainihin ajiyar a gani wannan aljanna ba shine aljanna da in mu aka tashi mu aka gama hisabi za mu koma to ai daga wurin muke shi yasa muke fata mu koma wurin ina fata mun ga wannan tambayar da haka da kai akwai malaman da suke da wannan fahimta suna gani cewa wannan aljanna da aka shiga da annabi Adam ba shine aljanna da za mu shiga bayan mutuwa ngar wannan me yasa suke fadin wannan magana saboda su a wurin su cewa suka yi ai wannan aljanna da za mu shiga bayan mutuwa halidina fiha Allah ya ce ko wa kawai za mu dawwama a jannati adl ko wa kawai mana in an shiga ba a fita dan haka gashi annabi Adam an shiga da shi kuma an fita da shi a sai kenan ba shi ne aljanna da za mu shiga ba kuma shi wannan aljanna za mu shiga in an shiga ba a fita gane wannan shi ne fahimtar amma kuma kuskure saboda me shi din ne aljanna ke za mu shiga kuma an shiga ba a fita amma yaushe ne za a ce an shiga ba a fita idan ka shige ta bayan mutuwa a lokacin ne ba a fita annabi Adam san da ya shiga ya mutu lokacin sai mutu ba to shi yasa dole ya fita shi ma nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam san da ya je Isa ga ayya shiga ko ba kuma ne amma da yake bai mutu kuma dole ne sai da ya fita kuma ko ba kuma ne sai fita to wannan shine dan haka shi din ne in an shiga ba fita amma idan an shiga bayan mutuwa shine ba fita in ka shiga kafin mutuwa to dole ka sake fita kuma wannan wannan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai gan Allah ba bisa ga magana mafi ingani ya je wurin Allah amma har sai ya gani yace nurun anna arahu har sai ne sai ya zanga shi har sai Allah ba zai yi da wannan ido namu ka gani gobe kiyama in mun shiga aljanna za mu gani a lokacin Allah zai mana sabon halitta wanda za mu iya kalli Allah subhanahu wataala ina ba ta mun gani amma da wannan ido na dan adam yanzu wannan ido ido ne ne rauni ba zai kalli Allah ba ma Allah ba kai hatta mata aljanna da wannan ido naka ba za ka kalle su yanzu haka yanda muke inda za ba mu huru'in ba za mu iya kusance su ba saboda ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yace dawai tala'at ihdahunna ila ahli al-ard yace dawai tala'at idahunna yace la adaa'at ad-dunya idan dai daga cikin su za ta leko duniya haskenta zai kika ko ina a duniya yake wala tamasat nuru sham haka kuma haskenta sai ya shafe hasken rana yanzu rana da rana sakiya za ka yadda ga ido ka kalli rana sam to ita haskenta ya ma fi na rana kuma to sai ya za ka kalle ta za ka iya ita fa halitta ce ba Allah subhanahu wa ta'ala ba amma duk da haka ba za mu ma iya kallon ta ba lai kuma Allah subhanahu wataala to shi yasa manzo Allah yace nuru haske ne ko ina ta ya zan gashi ba zai yi ba inda da wani amma gobe kiyama insha Allah ina fara zama insha Allah masu zuka ana da yin kare ba na so a daga kawo magana shi ba ya ce mene ne ya za ce musulmi zai ciki iyayen sa gobe kiyama na akan wannan magana akan cewa iyayen manzo Allah ina suke shin suna wuta ko ko ba sa cikin wuta magana ne wanda akwai sabani da yawa ce hatta cikin ahli sunna ina fata mana hatta cikin ahli sunna akwai sabani babba akan wannan matsalar ina fata mun gane imam sunna shankidi a cikin tafsir sadol bayan bai yadda da wannan fahimta ba cewa iya annabi sallallahu alaihi wasallam suna cikin wuta ina fata mun duk da cewa akwai hadisi a cikin sahih muslim hadisi ne ingantacce inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na roki izinin ubangiji na na rokawa mahaifiyata gafara Allah ya hana ni sannan na sake roƙi izinin sa in kai mata ziyara sannan ya bani izini manzo Allah ya je wurin kabarinta yana kuka mahaifiyarsa hadisi ne ga tana cikin sai musu ina fata muka ne kun gane ko to amma kuma akwai ayoyi kuma da musamman shi shakidi abinda yayi riko da shi ayoyi da dama sun tabbatar da cewa ahlul fatra Allah ya ce wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula wadanda Allah ya ce ba ma azabtar da mutane har sai mun turo musu da manzo dan haka mutanen da suka rayu a jahiliya kafin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu mai gargadi a cikin su kuma wannan shine abin da alqur'ani ya tabbatar dan haka ta yaya ne za a ce nan da nan ai musu hukunci za su shiga aljanna za su shiga wuta dan haka ba za a yi musu hukunci aljanna ko hukunci wuta ba tunda ba turo musu da mai gargadi ba Allah subhanahu wa ta'ala shi ya san yanda zai da su gobe kiyama. Wasu malamai suka ce za jarrabe su a gobe kiyama. Bisa ga wannan jarrabawa wanda yake zai shiga aljanna, wanda bai shiga zai shiga wuta. Dan haka akwai wanda suke gani iyayen manzo Allah su ma za su shiga kargashin wannan. Akwai wanda kuma suke gani a tunda wannan hadisi ya inganta, ya nuna cewa mahaifin manzo Allah manzo Allah sai na nemi izinin ubangiji na in roka masa gafara, Allah ya hana ni. Me yasa Allah zai hana shi roka masa gafara? Saboda ba musulmi ba ce ina fata mun gane saboda haka sai zama to kowane bangare akwai hujjoji da dalilai da suke riko da shi ina fata mun gane abin da yafi ga mutum shine menene wannan abu ne wanda in ka fade shi ko kai inkari shi ba zai kara maka komai ba ba zai daga maka komai ba me za mu amfana in na zo na nace maku iyayen manzo Allah suna cikin wuta me zan karo da shi me zan karo da nace iyayen manzo Allah ba su cikin wuta me zai kara mu tilka ummatun kad khala laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu yafal Allah bai tambaye ni wannan ba ko wanda saka dan zaka da muka da wannan an san bawo da kala Allah ta'ala Allah ya samu dace wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh